daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 60-25 da kuma 19 a birnin Yemen dake jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma Niya a birnin Kwanni sannan masu sauraro a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio dake Kumasi bayan da haka muna nan ko da yaushe a shafin mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Masu saurare barkanku da dare da fatan an wuni lafiya a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa yayin da aka kwashe yidi da farko a taron kasashe masu karfin tattalin arziki na G20 ina darasin da kasashen nahiya Afrika za su koya
sakamakon sana ba ke muku kai ta inda ya kai yanzu ba sashi ce tsaye ta dage ta jaddace ta kai inda ta kai yanzu
A Najeriya, wasu kungiyoyin matasa sun sha alwashin ganin an dama da su a zaben shekarar 2019 dake tafe.
Zabe wanda zai kai mu gidin ya kamu zabe kullun dare wanda zamu zo muna kuka muna ce da mu sani.
Kamar kowace ranar Juma'a, yau kofa a bude take domin ku kira ku bayyana ra'ayinku kan batutuwan da suka sha muku kai. Lambar da za ku kira ita ce 2-2-2-2-5-5-5 kada abanta sai an saka alamar ƙari da farko wato plus sai a jero number sannan muna tafe da labaran wasanni daga Kamaru sunana Zahra Aminu Fage ina kuma tare da Amina Bahara Auna wacce za ta karanto mana labaran duniya
Assalamu alaikum. Hukumomin Russia sun fada yau Juma'a cewar shugaba Putin da Trump za su tattauna na karamin lokaci bayan kammala taron kasashe mafi karfin tattalin arziki na duniya na G20 da ake yi a birnin Buenos Aires dake kasar Argentina. Fadar shugaban Amurka ta White House ta ce ba a shirya wata ganawa tsakanin shugabannin biyu ba bayan G20 summit. Cewar da mai magana da yawun Rashar Kremlin yayi na akwai ganawa ba mu da masaniya amma dai kofa a bude take idan buƙatar hakan ya taso Ranar Alhamis shugaba Trump ya buƙaci a soke ganawarsa da Putin da aka shirya a baya biyo bayan kama jirage da matukansa da Rasha ta yi na ƙasar Ukraine a Bahar Al-Aswad Wani harharen sama da Amurka ta kai a Libya yayi sanadiyar mutuwar mutane 11 mayakan kungiyar Al-Qaida a cewar sojojin yau Juma'a. Rundunar sojojin Amurka na yankin Africa, AFRICOM, ta ce harin da aka kai ranar Alhamis kusa da Al-Uwainat yayi sanadiyar lalacewar wasu motoci uku na kungiyar Al-Qaida. Rundunar sojojin ta tabbatar da cewar babu wani farin hula da ya mutu ko raunata. Wannan shine harin sama na uku da Amurka ta kai akan ƴan kungiyar Al-Qaida a kasar Libya. Na ƙarshe daga cikin harin sama da aka kai yayi sanadiyar mutuwar dan ta'adda a watan Yuni. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Juma'a, shugaban Amurka Donald Trump ya soki binciken da Robert Mueller ke jagoranta. Ya rubuta a shafinsa na Twitter bayan ya isa Argentina don halartar taron G20 inda ya ce, "Wannan bincike ba komai ba ne illa bita da kulli, ba shi da wata hurdar kasuwanci da Russia." ƴan jaridan da ke marama shugaba Trump baya a kan hanyarsa ta zuwa Argentina. Sun bayyana da cewa shugaban baya cikin hayyacinsa tun bayan da tsohon lauyansa ya shaidawa majalisar dokokin kasar cewa yayi ƙarya a gaba da bayanin da yayi a baya Michael Cohen ya ce ya yi ƙarya a baya akan harkokin kasuwancin Trump a ƙasar Russia. Cohen ya dauki laifin yin ƙarya a wata kotun tarayya a birnin New York jiya Alhamis. Ya ce ya ba da shaidar ƙarya akan lokaci da abin da aka tattauna don ganin Trump Tower a ƙasar Russia. Mai binciken na musamman Robert Mueller, wanda yake bincike don gano ko da hannun Russia a zaben da aka gudanar wanda ya ba Trump nasara, shine ya gano cewar Cohen yana da hannu, wanda yanzu haka yake fuskantar hukuncin gidan yari kan yaudarar banki da yayi kuma da kin biyan haraji na kasuwancinsa. Amurka na jan hankalin kasashen Larabawa da sauran duniya da su yi taka tsantsa da barazanar Iran akan kera makaman kare dangi.
Amina Buhari Auna kenan ta karanto mana labaran duniya da kanan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, an kwashe yini na farko a taron kasashen duniya da suka fi karfin tattalin arziki na G20 da ke gudana a kasar Argentina. Taron na gudana ne yayin da ake takaddamar cinikayya tsakanin Amurka da China a gefe guda, sannan Burtaniya ke kokarin ficewa daga tarayyar Turai. Mahmud Lalo ya tattauna da Dr. Kasim Kurfi, masani a fannin tattalin arziki, wanda da farko ya fara bayani kan muhimmancin wannan taro.
To, babban muhimmancin shi shine kamar yadda al'amura suka nuna, kaga abubuwan nan an fara da su manyan kasashen da suka ci gaba, su suka fara wannan abu. Suna hada kansu kuma suna maida abubuwa suna zo musu da sauki. Wannan daga nan G20 ta taso. To, da G20 ta taso, suna waɗannan suna yin abubuwa da suka shafe su. Sai suka ga rigimar da ake yanzu da China da US ya ƙara sa kowa ya canza matsayi, kuma rigimar da ake da Europe da Ingila ya ƙara sa kowane inda kake ku koma ku jaddada ku sake tattauna ku tabbatar da cewa abin nan da kuka yi imani da shi zai ci gaba ko ba zai yi ba.
Wato kana maganar batun ficewar Burtaniya daga tarayyar Turai kenan?
Batun fice wata ya sa dole kowa ya canza matsayi, kuma batun rigimar da ake tsakanin China da America ya sa kowane irin kungiyoyi ne su koma su jaddada kansu, domin ko take ko kaso waɗancan rigingimin zai shahe su.
Kana gani dai kenan waɗannan batutuwa su za su fi mamaye shi wannan taro kenan da aka fara a yau?
Ai, tabbas shi zai fi mamayewa, domin wata rigima ce wadda inda za ta tsaya tsakankanin waɗancan ƙasashen biyu da sauki, amma rigima ce wadda in ta ci gaba za ta shafi sauran ƙasashe. To, kowane ƙasa tana ganin wannan kariya za su zauna su tattauna yadda rigimar nan kada ta zo ta shafe su.
To, amma wasu na ganin kamar rikice-rikicen da ake fama da su na siyasa, misali kamar sa'isan da ake tsakanin shugaba Trump da shugaba Putin na Rasha, da kuma takaddamar zargin kisan dan jarida da ake cewa Saudiya na da hannu a ciki na Jamal Khashoggi, da za su iya tasiri su yi kaka gida kan batutuwan da ake so a tattauna a wannan taro?
To, ko bai kaka gida ba dai, ya sa kowa ya sace matsayi, domin matsayi ne wanda ya nuna maka cewa yau in ba Saudiya ba ce duk ƙasar da ta yi abin da Saudiya ta yi, to ina tabbata mata America za ta iya kai mata hari. Amma saboda arzikin da yake kwaɗayi a can yake cewa akwai contract na sama da $1.5 billion, shi ba zai bar ta ba ta kubuce mai ta faɗa Rasha. To, kaga kenan duk rigimar da suke kan suka sani, me yake sa sauran ƙasashe kowane su zo su jaddada? In muna haɗa kai da kai, to mu tabbatar da abin nan ya nuno ya tabbata, dan kada wata matsala ta zo sake shafin mu.
To, dakta, ina darasi ga kasashen Afirka da wasu ke ganin su ƴan kallo ne kawai a wannan abu da ke faruwa?
Abu dai na ɗaya ne wanda yake tabbas cewa waɗannan mutanen kan suka sani, ko lokacin da suke cewa za su shigo Afirka za su taimaka mana, mu tabbatar musu da cewa ko da suna taimakon mu za su yi taimakon kansu da kanmu. To, dole mu tsaya da kafanmu ɗaya kenan. Na biyu kuma, yanzu ƙasa kamar China ba taimako kai ta inda ya kai ta yanzu ba, sashi ce tsaye ta dage ta jaddace ta kai inda ta kai yanzu. Saboda haka ƙasashen Afirka ya kamata mu ma mu koyi darasi, cewa in muna son mu kai wani wuri
babu wanda zai kai mu, dole mu tashi da kawon mu, mu jajirce kuma mu dage. In muka yi haka za mu kan mu fita.
Ana turka turka saboda kudi,
daga
mutum ya janye wando don saboda kudi, ana ma kai naushi saboda kudi.
Dr. Kasim Kurfi kenan a tattaunawar su da Muhammad Lalo. To a Najeriya kuwa wasu kungiyoyin matasa a jihar Taraba sun tashi haikam wajen ganin an dama da su a zaben shekarar 2019 da ke tafi, inda suka bayyana cewa lokaci yayi da su ma za a ji muryoyin su, musamman ma a matakin jihohi. Ga Ibrahim Abdul Aziz da ƙarin bayani daga Jalingo.
Ba tun yau bane dai, kungiyoyin matasa da kuma na mata ke mafafutukar ganin cewa su ma an dama da su a jagorancin ƙasa, musamman matakin jihohi. Batun da koyi kai aka ma kafa wasu jam'iyyu da ke da takin matasa da ci gaba, to sai dai koyi an da wasu jihohin ma da sauraron na aka ba. A jihar Taraba Arewa maso gabashin Najeriya, lamarin ko ya samu sauyawa, inda matasa da dama ma suka fito takara cike ko hada na kujerar gwamnati. Injiniya Isa Musa kan tudu na jam'iyyar Zenith Labour Party wato ZL yace wannan karon sai ko sun ga abin da ya ture wa bozu nadi a wannan fafutuka.
Yanayin da hali da jama'a suka shiga ciki a yanzu a kasar nan, mu especially Taraba state, in ka duba kishiyoyin mu da suke nan, jihohi da suke kusa da mu, wanda wasu sun riga su samu jiha, amma in ka ga zaka dauka sakanin ya kai kusan shekara 10 ko 20, sun matsaloli da muke da su a Taraba sun ma wuce misali. Babu zaman lafiya, babu hanyoyi mai kyau,
a kullum akan yi zargin cewa matasa su ne ma kan gaba wajen tashin hankula. To ko me su Isa Musan za su yi kasancewa su matasa?
Shi matashi shine kashin bayan al'umma. Duk lokacin da ya kasance matashi yana tambaye akan titi bai da abu ne, to dukkan matsaloli da nan lissafa muka matashi hankali dole su biyo baya.
Kawa yanzu ma tuni har mata a jihar Taraba suka rungumi gafakansu domin ganin ba a bar su a baya ba.
Sunana Aisha, kuma don mu mata mu shiga mu nema taimakon mata ƴan uwanmu su taimaka mana da kuɗin su. Mu zaɓi wanda zai kai mu gidan mu, sai ka mu zaɓi cin dare wanda za mu zo muna kuka muna ce da mun sani.
Sunana Felisha Daniel, nake kuma inda na Isa a jami'a SL. Ko da bisa ga yadda zamu shiga muna sa wa'ansu muna tusa musu ra'ayi domin su san cewa Taraba din nan ana juya mu da yawa, muna so mu sa yuti ya zama yayi mulki saboda ya jawo hankalin yuti mu yi abun da ya cina su su fina su ga sun gaji, muna so mu canja ne domin a sa hanya ya.
Kamar yadda bincike ma ke nunawa, amfani da makudan kudade da kuma sabbin doratan da suka gudana a wasu manyan jam'iyyu a Najeriya su ne ko suka tsorata wasu ƴan takara har suka sayo shekara zuwa wasu sabbin jam'iyyu, musamman a wannan lokaci da ake ikirarin baiwa matasa damar shiga zabe. Comrade Abubakar Abdulsalam, wani mai sharhi da fashin baki ne a Najeriya, na ko ganin muddin da ya ba gyara ba, to siyasar kasar kama iya koma hannun wasu ƴan kalilan, wanda kuma ya ce ba zai haifar da damin ido ba ga demokradiyyar kasar.
Sai ya zama yau ƴan takara za su zo sai fom miliyan 4 miliyan 3,950 a karbi kudinsu a je kuma wajen zabe, ba za a ma ba su dama su gudanar zaben kowa ya gode farin jinin sa ba, sai ka ji an ce ai daga Abuja an turo list kaza. Wannan ya nuna babban kuma baya ga demokradiyya ma gaba daya, kuma idan haka ta ci gaba to lallai ikirari da ake cewa matasa ma za a ba su dama su fara takara za su burin su sai koma ciki. Domin saboda wannan ya nuna cewa waɗanda suke da hannun shuni ma yanzu su ma damfara ba su fi ƙarfi a damfara su balle wanda kuma ba shi da ma abin da za a damfare shi.
Bisa alƙalman hukumar zabe INEC, yanzu haka ana da adadin jam'iyyu kusan 91, ko da yake wasu su ko ofishoshin su ma ba a sani ba, amma ko suna da ƴan takara. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na Murar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
Yau kofa a bude take domin ku kira ku bayyana mana ra'ayinku kan batutuwan da suka sha muku kai. Kafin mu bude layukan mu, mu ci gaba da shakatawa da wannan waka.
Cinka ka rike makamanka ita za ta cece ka.
Talaka ka bar kuka kai arka cinka.
Amurkawa da idan ka zo yalwa ɗan kasar mu kai baiwa ko ina da kasuwa saye ake da sayarwa amma a yanzu kuwa sun mayar da mu gawa Latino da Sardaula premium arewana ko in ce musoyi na gidan ka
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555 amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka daya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-6555
to ana tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu agogo na cewa karfe 3 na yamma da minti 46
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam, da wa muke magana?
Najira kina magana da Dan Asabe mai fata daga nan Yauri.
To, Mallam Dan Asabe, muna jin ka.
To, ni yau ina so in yi sokaci dangane da karin albashi da shugaban kasa Muhammadu Buhari.
Eh.
Yayin ma jama'an yan sandan Najeriya. So gaskiya wannan mataki yayi daidai kuma mun yaba da wannan mataki da shugaban kasa ya dauka. Domin halin da ƴan sanda suke ciki kame ai wannan ƙarin albashi abin da su yi ne zaka ga ɗan sanda wani yana da mata uku wani hudu amma albashin sa bai taka kara ya karya ba to alhamdulillahi sakamakon wannan ƙarin albashi to gaskiya jama'an ƴan sanda za su samu walwala za su kuma samu damar yin aiki yadda ya kamata amma hanzari ba gudu ba ina so a hito da wata doka duk ɗan sanda da aka kama yana karfan cin hanci da rashawa to a masa hukunci mai tsanani domin gaskiya fi sabilillahi cin hanci ya yi yawa a Najeriya wanda su ya kamata idan aka
Mallam Dan Asabe mun gode yanzu sai kiranmu na gaba da wa muke magana
assalamu alaikum
wa alaikum assalam
ina Salisu na gaidan mai Brady daga jama'ar sakataren mabugawa na arewacin Bauchi
to Mallam Salisu muna jin ka
Yau wato ni zan yi kira ga ƴan uwana matasa ne dangane da guguwar siyasa yadda ta matsu. Ya kamata kowa ya mai da hankali ya kula da yadda rayuwarsa take matashi dai yanzu ya fara rayuwa kuma zai more ta nan gaba karye wasa da ita saboda abubuwa daga dan fara wannan yadda suke nunawa ya kamata kowa ya hattara ya kula saboda aka ce kowa dai zai wadaɗi ba kamar mai shi ba. Yau wato wannan shine kiran da zan wa ɗan uwana matasa musamman na Najeriya dangane da matsowar da yadda kowa.
To Mallam Salisu
na gaidan mai Brady jama'ar jar.
To Mallam Salisu mun gode. To da wa muke magana?
Eh haja zai mun bada sako ne daga nan Kaduna.
To muna jin ka.
To ni dai kira na zai ina sai kira ga majalisar dokoki ta ƙasa. Saboda gaskiya ta mata ai gyara akan hukumar ƴan sandan gaba ɗaya. Saboda tsakanin Allah ƴan sandan Najeriya suna shiga siyasa. Duk wata gwamnati da suke ci ita suke mara baya iri ba tsoron Allah. Saboda ka ina cewa ga majalisar ƙasa a sauya tsarin mulki da a cire ƙarfin shugaban ƙasa a gaban ƴan sanda daga hukumar zaɓe. In ana so a samu zaɓe mai inganci a Najeriya to a cire hannun shugaban ƙasa ga naɗin shugaban ƴan sanda da shugaban hukumar zaɓe. Tsakanin Allah suna goyon bayan jam'iyya mai ci ba kowace iri ke ma ko PDP ce ko EPC. Na gode bane su fito daga nan Kaduna.
To Mallam Bello godiya muke yi sai kuma kiranmu na gaba. Da wa muke magana? Hello, da wa muke magana? To ina jin wannan kiran nasa ya katse. To kad dai ku manta lambar ita ce 202-205-6555.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam, da wa muke magana?
Ina magana da Yaya mai gyara bayan firamare da Arazo.
To Malam Yahaya muna jin ka.
Gaskiya wannan kari da aka yi wa ƴan sanda zai tsokaci akai.
Ta.
Wannan karin da aka yi a gaskiya zai taimaka wa ƴan sanda. Kuma zai taimaka wa jama'ar ƙasa saboda su ga ƴan sanda din da an musu kari. Ya kamata su sa hankalinsu akan aikin da aka sa su.
Eh.
Kuma aka kyautata musu albashinsa. Gaskiya ya kamata yi aikin da aka sa ki daidai gwargwado. Allah ya sa kuma ma'aikatan ƙasa gaba ɗaya kowa ya samu wannan ƙarin ya amfana saboda kishi gaban ƙasa. Gaskiya ga ci da niyya mai kyau Ubangiji Allah ya cika masa laifi ta alheri.
To Malam Yahaya mun gode. Sai kuma kiranmu na gaba. Da wa muke magana?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
To sunana Salisu mai dagini daga garin Fatakar.
To Malam Salisu muna jin ka.
To ni ra'ayina yau shine a game da karamin albashi da ake faɗa na 30,000.
Eh.
A gaskiya a matsayin mu a Najeriya bai kamata a ce ma ana tsaya ana jayayya akan 30,000 akan karamin albashi ba. Kamata a ce 100,000 shine karamin albashi a ɗan Najeriya. 30,000 in ka sai buhun shinkafa me zai rage maka? Wani ba mata ji gare mai albashi 30,000 din nan. Wani ba mata ji gare wani aya 10 gare wani gidan haya mai. Da 30,000 ne za ta yi mutum. A ce wa ana jayayya ma a ce wasu shiga su yi biya wanda bai iya biya wannan da bai iya biya kawai sai a ga wani wanda bai iya biya wanda zai iya jin sama da 30 din nan ya biya amma bai kamata ma a ce wai 30 ne yake jayayya a kan shi ba a Najeriya amma a Najeriya ma ana ta faɗa ƙasashe suna bi ana a Najeriya mu ne masu ƙarfin arziki a Afirka amma.
To Malam Salisu mun gode. Sai kuma kiranmu na gaba. Da wa muke magana?
To Hajiya barkanki da al'asariya. Sunana Murtala ina kiran ku daga garin Rigasa a Kaduna tarayyar Najeriya.
To Malam Murtala muna jin ka. Yau
ne to Hajiya muna dan jin wani bishiri to na kan takara babba na nan Najeriya wai zai kawo ziyara Amurka kuma mun ji kwanaki ana cewa shi gwamnatin Amurka ta kita ba shi daman shigo kasar saboda wasu kila yan bincike. To muna fata dai Amurka ta cigaba da karamin cikin don da mun san in dai mutum bai rike ta nagarta ba ta ba shi dama shi kasarta ta cigaba da tsayawa akan wannan tsari nata. Sannan kuma gaskiya mun ji daɗi abin da shi Malam Muhammadu Buhari ne ya tsara ma ƴan sanda albashi. Kuma muna ƙara roƙo ya gina musu gidaje kawai duk wani ɗan sanda ba daina zama cin anguwanni a ce suna da bariki kamar sojoji da fatan za ku tashi lafiya.
To Malam Murtala godiya muke yi. To da wa muke magana?
Eh sunana Jibrin Isa sakatare kungiya makafi daga Niger State.
To muna jin ka.
Eh muna kira gwamnatin mu na Niger State Alhaji Abubakar Sani Bello.
Eh
ke magana makafi su kai shi aiki gwamnati samu aiki yi. Da so ku tsaya ka mu ai.
To
ina jiya.
Eh muna jin ka. Muna jin ka. To wannan waya ina jin ta katse. Sai da wa muke magana?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Ina magana da Jami'a yake hula a garin Lagos da Akinba.
To muna jin ta.
To ni yau ra'ayina ya fiye da wanda game da abin da ke faruwa na duniya akan bangaren tsaro ne. Yau abin abin da ke babu mamaki ne shi ne za a ce kasa kamar Najeriya a ce an kashe soja sama da 100 amma kuma a ce babu wani tallafi da suka samu alhakin na gwamnati ta tarayya. Kuma duk faɗin Najeriya nan ma babu inda za a ce jirgi ya yi minti 30 yana tafiya bai kai iya tsawon faɗin Najeriya ba. To abin nan fa na ɗaure mana kai don saboda abin nan in ba hannun gwamnatin ba abin ba zai faru haka ba fa. Ina makaman da aka ce an tsaya, ina jiragen da aka ce an tsaya, a ce an kashe soja sama da 100 ko ba kin kai ainihin waɗannan mutanen ba.
To godiya muke yi. Sai kiranmu na gaba.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Yawwa, ina wuni?
Lafiya ƙalau. Da wa muke magana?
Ana magana ne da Malam Abdullahi Tanta.
So Malam Abdullahi, menene ra'ayinka?
Ra'ayina shine don Allah don Annabi yadda tunda Allah ya nufa shugaban kasa ya kara wa ƴan sanda kuɗi don Allah da Annabi su ma su duba su manya-manyan nasu su duba su hana yawan kuɗin da suke sawa na beli tun ba ma a CID ba. Karamin takadiri a CID shine ka biya 100,000 ne ka ce wanda kai kisan kai.
Bisa To Malam Abdullahi. Mun gode. Sai kuma kiran mu na gaba da wa muke magana.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Barkan ku da aiki Maryam Dauda.
Yawwa barka dai. Da wa muke magana?
Kina magana da Hashim Mumu ne dan Niger wanda yake zaune a nan birnin Port Harcourt.
To Malam Hashimu. Muna jin ka.
Zan yi muku fatan alheri kuma ni zai magana ne musamman ma in roki shugaban kasar Niger ko kuma hukumomin jamhuriyar Niger executive. Roƙon da zan yi musu shine ya kamata shugaban kasa Muhammadu Yusufu ya taimaka ya tausaya ma al'ummar Niger.
To Malam Hashimu mun gode. To madalla da haka muka kawo ƙarshen daukan wayoyinku muna godiya. To yanzu kuma sai labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Kungiyar kwallon kafan kasar jamhuriyar kamurufin kafin ta sanar da cewar ranar ladi mai zuwa nan ne dai za a gudanar da buga kofin kalubale na kasar ta jamhuriyar kamaru anda kulub din kasar guda biyu za su murza ta molar kulub din edin da kulub din lyon blessé su ne za su buga a gaban shugaban kasar jamhuriyar kamaru a birnin yaounde sai kuma a cikin makon nan ne dai kungiyar kwallon kafan matan kasar jamhuriyar kamaru suka buga da kungiyar kwallon kafan matan kasar tarayyar najeriya a cigaba da ake yi na gasan cin kofin kasashen nahiyar Afirka na mata a kasar Ghana. Kasar Kamaru ta kwashi kwashinta a hannun kasar tarayyar Najeriya anda suka kwashe mintuna 120 suna gwada kwanjinsu daga bisani ne aka yi bugun daga kai sai gola anda aka cire kasar jamhuriyar Kamaru karo na biyu kenan da kasar tarayyar Najeriya take cire kasar Kamaru a irin wannan gasar. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka da kasar Kamaru.
To yanzu kuma sai labarai a takaice.
Hukumomin Rasha sun fada yau Juma'a cewar shugaba Putin da Trump za su tattauna na karamin lokaci bayan kammala taron kasashe mafi tattalin arziki na duniya na G20 da ake yi a birnin Buenos Aires da ke kasar Argentina. Fadar shugaban Amurka ta White House ta ce ba a shirya wata ganawa tsakanin shugabannin biyu ba bayan G20 cewar da mai magana da yawun Rasha Kremlin yayi na akwai ganawa ba mu da masaniya amma dai kofin abu daya yake idan bukatar ya taso. Wani harharan sama da Amurka ta kai a Libya yayi sanadiyar mutuwar mutane 11 mayakan kungiyar Al-Qaida a cewar sojoji yau Juma'a. Rundunar sojojin Amurka na yankin Africa AFRICOM ta ce harin da aka kai ranar Alhamis kusa da Al-Waynat yayi sanadiyar lalacewar wasu motoci uku na kungiyar Al-Qaida.
To masu sauraro baki ɗaya abin da ya sawwaka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Niger, kamar da Chadi wato karfe 5 na safe kenan a agogon Ghana. Yanzu a madadin Amina Bahara Auna da ta taya ni gabatarwa da Julie Gresham da ta hada mana shirin baki daya sai injiniyan mu Mr. Keith. Ni Zaharau Aminu Fage ke cewa a kwana lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.